Ubangijinta harikai ya yi salati ya yi aminci bisa wannan haske mai launi daban-daban, hasken dukkan kaunu, tazkan Allah mafi girma. Ya yi salatin ga mazowa gidansa, tsarkaka abin tsarkakewa da sahabbansa masu haske masu albarka, da wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ku muminai, mu muna cikin tuntuntuni game da wannan masoyi na farko, masoyin kowa a farko, wato masoyin da zai kamata ya fara shiga zuciyanka tun farko, wanda Allah subhanahu wataala ya zaɓe shi kan na farko da na ƙarshe. Mu muna cikin tuntuntuni game da shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Idan ka ji mun ce muna tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato muna tuna haihuwansa da rayuwansa, muna tuna adalcin nan ne da aka kawo wa al'umman duniya gabaki daya, wanda aka yada ta ta gama kowa da kowa, da wanda ya musulunta da wanda bai musulunta ba. In ka ji muna magana game da tuna haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna magana ne game da wanda ya zo ya yaye duhun jahilci a duniya, ya yaye jahiliya. In ka ji muna zance game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna zance ne game da wanda ya zo ya daidaita dan adam cikin haƙoƙinsu, dukkan jinsosinsu gabaki ɗaya, aka sa su akan sikeli na hankali da ɗabi'o'i na gari. Mu muna magana ne game da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi ya zama fitila na kawo wayewan duniya gabaki ɗaya, da abin da yake cikin duniyan na fa'idodi wanda dan adam zai mora. Lokacin da ka ji muna zance game da tuna haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna tuna maka ne wannan tafiya da aka yi zuwa sammai har kurewar sammai gabaki ɗaya. Lokacin da muke magana game da haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna magana ne game da wanda ya tsara yanda kowa zai mallaki haƙƙinsa tsakanin ɗabaƙoƙi, wato martabobin mutane daban-daban. Lokacin da ka ji muna zance game da haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna zance ne muna tuna wa kanmu wanda ya tsara rayuwar iyali ya tsakanin rahama ta uwa da kuma maza-maza na maza. Lokacin da muke zance game da haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna tuna maka ne wanda ya maida mace-mace ta zama mutum, da ba a ɗauke ta a matsayin mutum ba, ya zama tana da haƙƙin ta mallaki gado, tana da haƙƙin ta mallaki kanta, ta zauna tare da wanda take so. Mu lokacin da kaji muna zance game da haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna tuna maka wanda Allah ya aiko shi daga gare mu, wanda mabuwayi ne gare shi mu wahala, baya son mu ya ga mun wahala, wanda yake da tsananin kwaɗayin mu, mai sautata wa muminai, mai jin tsansu. Mu yi salati a gare shi, mu yi masa taslimi. Wadiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan, wato muka kasance al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mu da daman mu shirye zuwa ga wannan hanya ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ba. Lallai an haifi haske, an haifi shirya, yau duniya gabaki ɗaya ta cika da haske, hannun zamani yana ta murmushi yana farin ciki. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan tauraro, wanda bai taɓa ɓacewa ba, bai taɓa aikin halaka ba, bai taɓa halaka ba, wanda baya zance game da son zuciya. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana baiwa da wannan walha, wanda ubangijinsa bai taɓa bankwana da shi ba, bai taɓa ƙinsa ba. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko mana wanda ya bashi alkautsara, wanda ya sanya makiyinsa shine mai yankakken baya. Lalle wannan manzo ya shiryar, ya tsarkake, ya ilmantar, ya ja hankalin mutane, ya tsarkake mutane daga dauda na najasan kafirci, ya shiryar da hankali daga ɗemuwa na bautan gumaka mabambanta na ƙarya zuwa ga natsuwa da tsuwan rai kan bautan guda ɗaya, wato Allah, wanda shi kadai ne baya da abokin tarayya. Shi ake nufi da bukata, bai haihu ba, ba haife shi ba, baya kuma da kishi a ko guda ɗaya. Muna tunanin wanda ya kira zuwa ga musulunci, ya shiryar da mu zuwa ga hanyar zaman lafiya a duniya da hanyar shiga aljanna a lahira, wanda ya kadaitar da annabta gabaki ɗaya, dunkula ta dawo ta zama guda ɗaya, ya zama cikamakinta. ya hada mutane gabaki daya zama shugaban su, ya hada jinsuna gabaki daya zama shine mafi kyawun su dabi'a, mafi kyawun su halitta, mafi kyawun su fuska, mafi kyawun su jiki, mafi kanshin su wato turare da tufafi, mafi tsarkin su tufafi, mafi tsaftan su wajen gyara hakoransa. Wanda ya kasance mafi kyawun mutane zaman makwabtaka, mafi adalcin su wajen hukunci, mafi karimcin su wajen bada kyauta, mafi kamewan su ga barin wato ga farjin sa, mafi daukakan su ga danganan sa, mafi daidaitan su wajen tafiyan sa, mafi shiryan su a zuciya. Ya ku mutane, waɗannan su ne ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda muke tunawa da haihuwansa, muke tunawa da rayuwansa. To menene rabonku da kuka samu daga waɗannan ɗabi'o'i? Kai dan uwa, me ka samu, me ka koya, me ka yi aiki da shi daga ɗabi'o'in wannan manzo? Ko kuma kawai dai a yi ta baka labari shikenan? Me ka samu daga cikin ta'adodinsa masu kyawu wanda yake yi tsakanin alaƙarsa da Ubangijinsa da alaƙarsa da bayin Allah? Bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai da Allah ya aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ne mabibin al'umma wanda aka fitarwa mutane gabaki daya, wanda ana sa ran za ka rinka umurni wato da abin da ya kamata kai hani ga barin mummuna, ba wai kai kanka ka bari ba, a'a kai ka hana, kai kan ka tuntuni ka bari, kai ka zama cikin masu hanawa, kai tuntuni kana aikatawa ka zama cikin masu kira zuwa ga aikata. Allah ta arzuta mu wani rabo daga cikin ɗabi'o'insa, da azurta mu wani yanayi daga cikin adalcinsa, da azurta mu wani abu daga kyawunsa ga duka zuciyarmu da sonsa. Ya ku mutane, Allah na umarninmu da adalci da kyautatawa, da ba wa ma'abuta zumuntanmu haƙƙinsu, yana hana mu alfasha, yana hana mu munkari, yana mana wa'azi ko damuwa.